This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, kuma tare muke da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 11 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya, za ku ji ra'ayoyin masana a Najeriya da ke bayyana cewa da saurare na Akaba a fafutukar baiwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. Bayan hukuncin kotun kolin kasar da ya haramta wa gwamnoni taba kudaden su da kuma sauke majalisun kananan hukumomin barkatai.
In dai ba zaɓen kaso kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba, ya koma ga hukumar zaɓe ta ƙasa, to har yanzu da saurare na Akaba.
To akan wannan ne kuma muke fatan za ku kira can gaba a cikin shirin domin bayyana ra'ayoyinku. Muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli. To amma duk kafin waɗannan, sai Muhammad Lalo ya fara ba mu labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum. Jami'an Isra'ila sun sanar a yau Alhamis cewa za su tura wakilai zuwa birnin Al-Qahira dangane an ci gaba da tattaunawar neman tsagaita wuta a Gaza. Masu shiga tsakani daga Amurka da Masar da Qatar na ta kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da bude wuta a yakin na Hamas da Isra'ila, inda ake samun rahotannin cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya. Hamas dai ta amince cewa ba sai Isra'ila ta yarda da kawo ƙarshen yakin baki ɗayansa ba, wanda hakan wata bukata ce da Hamas din ta gabatar tun a farko. Tattaunawar na wakana ne yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harahari a yankin na Gaza, wanda ta bada umarnin jama'a su fice daga arewacin sa.
Israel's heavy strikes throughout Gaza in recent days, which have killed dozens of people, could be aimed at increasing pressure on Hamas.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mai yiwuwa munanan har-haren da Isra'ila take zafafawa a yan kwanakin nan waɗanda suka kashe dozin-dozin ɗin mutane wata dabara ce ta tursasawa Hamas a tattaunawar neman tsagaita wuta da ake yi. A yau Alhamis, shugabannin kungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine suka gana a nan birnin Washington DC kwana guda bayan da NATO ta jaddada goyon bayanta ga kasar a yunkurinta na zama mamba a kawancan. Taron na NATO na yau, wanda ake yi a yini na ƙarshe, ya haɗa da tattaunawa da shugabannin Australia, Japan, New Zealand da Korea ta Kudu da kuma tarayyar Turai, inda aka duba batun tsaro da haɗin kai. Wata takardar matsayar da aka cimma a ƙarshen zaman da aka yi a ranar Laraba ta nuna cewa ba gudu ba ja da baya kan batun shigar ƙasar ta Ukraine cikin ƙungiyar ta NATO. Shugaban Kenya William Ruto ya soke ministocinsa baki ɗaya tare da yin alƙawarin kafa sabon gwamnati. Bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga a ƙasar kan ƙarin kuɗin haraji da abin da jama'a suka kira gazawa da gwamnatinsa ta yi. A wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a yau Alhamis, shugaban Ruto ya ce sallamar ba ta shafi mataimakinsa ba.
I will immediately engage in extensive consultations across different sectors.
Shugaba Ruto kenan yayin jawabin nasa wanda aka wallafa a shafinsa na Facebook yake cewa, ba da ɓata lokaci ba zan fara tuntubar masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban ciki har da na siyasa da sauran 'yan ƙasar Kenya don kafa sabuwar gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa. Ya ƙara da cewa ya ɗauki wannan mataki ne bayan da ya saurari shawarwarin mutane daga ɓangarori daban-daban na ƙasar. Ƙasar ta Kenya ta kwashi makonni uku tana fama da masu zanga-zanga waɗanda suka mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 25 ga watan Yuni, bayan da aka sanar da shirin amincewa da wani ƙudurin doka da zai ƙara kuɗaɗen haraji. Sama da mutum 30 ne suka mutu a zanga-zangar, wacce ta jirkice ta koma ta kira ga shugaban ya sauka daga muƙaminsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan ne shugaban Amurka Joe Biden zai yi wani taron manema labarai wanda fadar White House ta kwatanta a matsayin manyan yara. Wannan taron manema labarai zai ba 'yan jarida damar su yi wa shugaba Biden zafafan tambayoyi, yayin da yake ƙoƙarin kaucewa kiraye-kirayen da wasu 'yan Democrat ke yi na janye takararsa saboda damuwa da suka nuna kan yawan shekarunsa, duba da yadda ya yi ƙasa a gwiwa yayin muhawarar da suka yi da Donald Trump.
It's a chance for the president to show the American public something. Presidents tried to stop the bleeding.
Wakilin kamfanin lancin labarai na AP ya ce wannan wata dama ce ga Biden da zai yi amfani da ita wajen nuna wa jama'ar Amurka cewa zai iya yin wa'adi na biyu. Jama'a da dama ciki har da wasu banyan 'yan Democrat na ta dasa alamar tambaya kan lafiyar Biden. Yayin da yake fuskantar tsangwama daga Trump bayan da ya nuna wasu alamu na dibibi cewa a lokacin muhawarar. Wata kotu da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a Indonesia ta yanke wa tsohon ministan noma a ƙasar hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. Bayan da aka same shi da laifin karɓar na goro da kuma amfani da muƙaminsa wajen biyan buƙatun kansa ta hanyar ba da kwangila. Masu lura da lamura sun yi nuni da cewa wannan badakala ta ɓata sunan gwamnatin shugaba Joko Widodo da ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ko a baya an yanke wasu jami'an gwamnatinsa 5 hukuncin zaman gidan kaso bayan da aka same su da laifi da suka shafi cin hanci da rashawa. A yau Alhamis kotun ta samu tsohon ministan na noma Syahrul Yassin Limpo da laifin aikata ba daidai ba, inda ya yi amfani da bukamunsa wajen azurta kansa. Masu shigar da kara sun ce Limpo ya karbi cin hancin dala miliyan 2.7, inda ya amfani da kudaden wajen tafiye-tafiyen shakatawa da kuma sayan kayayyakin kece raini. Zarge-zargen da duk ya musanta.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A cikin shirinmu na rana mun kawo muku rahoto kan hukuncin kotun kolin Najeriya wanda ya haramta wa gwamnonin jihohi taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi, tare kuma da haramta musu sauke majalisun ƙananan hukumomin barkatai a duk lokacin da suka ga dama. Akan haka na tattauna da Abdullahi Mu'azu Hassan, tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya, wanda ya bayyana ra'ayin cewa har yanzu da sauran rina a Kaba a fafutukar samarwa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kansu. To amma na fara da tambayarsa yadda yake kallon wannan hukunci na kotun kolin.
Gaskiya wannan gagarumar nasara ce ga ƙasarmu Najeriya, musamman ga abin da ya shafi ci gaba da kuma samar da tsaro. Domin idan ka duba ƙaramar hukuma kusan ita ce ginshiki na samar da abubuwan more rayuwa ga talakawa. Wannan halin da gwamnoni suke yi a wancan lokacin da aka fito, gaskiya yana daga cikin abin da ya jefa ƙasar nan cikin waɗannan hali. A ce shugaban ƙaramar hukuma, misali irin inda ake fama da insecurity, yanzu baya da kuɗi 200,000 da zai iya bayarwa a je a yi wani abu, sai da sanin gwamna ko kuma wani wanda gwamna ya sa tsakani wanda ba zaɓin shi aka yi ba.
Wani irin tasiri kake gani ko kuma kana ganin yanzu kasancewar gwamnatin tarayya ita ce ta shigar da wannan ƙara ya nuna kenan ita ce take da sha'awa na ganin cewa ƙaramin hukumomi sun samu 'yancin cin gashin kansu? Yanzu kenan gwamnatin tarayya za ta rika tura kuɗaɗe ne kai tsaye zuwa ga asusun abin nan me ake kira asusun ƙananan hukumomi ba tare da katsalandan na gwamnoni ba, kana ganin hakan zai yiwu?
Ai, kaga tun da duk ƙasar nan in ka duba duk wanda yake kan wata kujera ko wani muƙami, ai doka ce ta kai shi. Saboda haka wannan doka dole za ta tsaya, amma aikin ta tasirin shi shine abin tambaya. Nan ne aikin yake. Ma'ana wane ne za a ba kuɗi ya tsaya kai da fata ba zai ba gwamna kuɗin, ba zai gwamna ba zai kira shi ba ya ce ka ciro kuɗin nan ka kawo min ya bar su. That is inda matsalan take ai. Ya ce ba zai ba. To da wahala kaga an samu wani ciyaman wanda zai ce shi zai bayarwa. Saboda ya san in ya ce bai bayarwa, gobe gwamna zai sace karfe-karfe a cire shi a sa wani.
Waɗanne hanyoyi kake ganin ya kamata a bi domin wannan abin ya yi tasiri har a kai ga nasarar cewa ƙananan hukumomi kai kasancewar su ne hukumomin da suka fi kusa da al'umma sun samu 'yancin cin gashin kansu, su kuma al'umma sun amfana da ayyuka na ƙananan hukumomi?
To kaga wannan abun gaskiya da kotun koli ta yi, ni a iya fahimta ta gaskiya abu ne mai kyau, amma gaskiya wani hanzari ba gudu ba. Har yau in dai ba zaɓen kaso kan an cire shi daga hannun gwamnoni ba ya koma ga misali hukumar zaɓe ta ƙasa, to har yanzu da saurare na aka ba. Domin misali yanzu in ka duba, misali gwamnoni mafi yawa na ƙasa ba mutane ba ne waɗanda misali za a ce suna da wata sun sha wata gudunmaya ba. Za ka ga yanzu misali yaran wasu ne kawai, kuma za ka ga yaran wasu ne kuma yaran wasu sun ɗauko su don biyan buƙatar su ba wai sun dauko su bane saboda ganin kila sun cancanta su dauna wannan kujera. Saboda haka yanzu ita kotun koli ta riga ta yanke wannan hukunci a matsayin tana ganin ta yi maganin wannan matsala, amma dama matsalar mu Najeriya ba doka bace mutane.
Yanzu waɗanne irin hanyoyi kake ganin cewa ya wajaba abi domin ganin cewa wannan abin yayi tasiri wajen magance waɗannan matsalolin da kan lissafo?
Da yake kaga akwai mutane ba su basira da yawa a ƙasar mu ta Najeriya alhamdulillah, da watakila akwai wasu da suke da wani tunani wanda ya wuce nawa, amma ni da ya fahimta ta ina ganin kamata yayi wannan zaɓen kacokan lalle hukumar zaɓe ta ƙasa za ta gudanar da shi.
Na'am, to
ni ya fahimta ta abu guda da zai magana matsala shine a yi maganin gwamna ya yi karfe ya sa wanda yake so, saboda gwamna ba zai sa kowa ba in ba so ko ba, wanda zai kira shi kaza yi kaza. Har yanzu kamar yadda gaya ma za a koma a gidan jiya cikin dare na za a kama ɗaukan katon-katon ɗin kuɗi ana kaiwa gidan gwamna, shine mutane su zaɓi mutanen kirki. Muddin har yau ana ba da taliya a zaɓe ko a jerin kan zaɓe a ba da kuɗi, to gaskiya ba lokacin da za a samu sauƙi.
Sautari za ka ji su gwamnonin suna ba da hujjar cewa suna kula da kudaden ƙananan hukumomi ne domin magance almubazzaranci da ake ganin kamar ko kuma ake zargin da suke zargin shugabannin ƙananan hukumomi na iya tafkawa wurin tafiyar da waɗannan kudaden.
Wannan abun ya samo asali daga sa ɗan takarar ciyaman ɗin. Da an sa ɗan takarar ciyaman mutumin kirki da ya fito gidan kirki kuma da yake da kunya, ba zai abin da ba daidai ba.
Abdullahi Mu'azu Hassan kenan, tsohon shugaban ƙaramar hukumar mulkin Sokoto ta Arewa a jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya. Kuma akan wannan batu ne muke fatan za mu buɗe muku layukan mu nan gaba kaɗan a cikin shirin domin bayyana ra'ayoyin ku. To amma kafin mu kai ga wannan, bari mu saurari shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar matsanancin zafi babu ƙaƙƙautawa a faɗin duniya, a nan Amurka kuwa alƙalamin zafi ya kasance tsakanin 90 da 80 ga 'yan kai. Shirin yanayi zai dora ne akan tasirin matsanancin zafi ga lafiyar al'umma. A ci gaba da bayaninsa, Dr. Ahmed Sabo, wani ƙwararren likita a birnin Jos a jihar Plateau, Najeriya, ya yi ƙarin bayani a game da mahimmancin dasa itatuwa. Kamar yadda masana harkokin yanayi suka jima suna faɗa, wanda ke zama kariya daga matsanancin zafi na gudama guguwar iska mai ƙarfi.
Akwai abinda al'umma ta yi gaba ɗaya, akwai kuma abinda mutane za su yi da ɗaiku. Na al'umma gaba ɗaya mun rage ƙone-ƙonen itatuwa. Yadda ake sare itatuwa ake sawa a bakin hanya, murduci suna ta jida, ana ke ƙona su kuma a yi gawayi. Abin ya nuna kamar ba ma san kanmu ne. Kamar taron aradu da kane, kamar mutumin da ke neman mutuwa ne. Wannan ɗabi'a abin da ta nuna kenan, domin akwai ecological fana ƙasar nan sai dai ba amfani da shi sosai, an maida shi kudin kashe wahidiman mahukunta ne a ƙaramin hukuma da jihohi da kuma gwamnatin tarayya. Amma kwanan gobe an yi kasafin kuɗi budget ana ware wannan kuɗin, ba amfani da shi wajen kare muhalli. Na kula da gandun daji, in daji ya yi yawa zafin nan yana sauki, ƙarfin guguwa yakan yi sauki, su bishiyoyi sukan zama kamar birkin iska wato windbreaks da kuma tsaunuka. Gashi zada ke ta tonan duwatsu masu daraja solid mineral albarkatun ƙasa, rushe duwatsu ake yi. Wani wasifa da ta biyo baya kuɗin da aka samu bare mai gurbin shi ba. Sannan kuma bishiyoyi da ake yankewa ake ta yin gawayi, yara matasa marasa aiki su shiga jeji su yi sati biyu su yanke bishiyan har tushenta. Ba su ma iya maɗayin yanke rabinta ba, ko da za ta iya farfaɗuwa ta ci gaba. Haka ake ta yi. So dazuzzuka in aka ware mutane kai illan nan da yadda hamada zai ta shiga ƙasarmu ya rage mana albarkatun noma, ya kawo rashin zaman mutane a ƙauyuka, a wawwatse a cunkushe a cikin gari, duk musifa ce wanda za ta zo ta buwayi kowa. Saboda haka a daina yanke daraja a gari, kuma a gidanka ma ka ɗan shuka bishiya.
A wani ɓangaren kuma, a ci gaba da hira da Dr. Dahiru Hashim, shugaban shirin a Crystal a jihar Kano. Abokin aiki Mahmud Kwari ya yi mishi tambaya kamar haka:
Yazuwa yanzu yaya Kano take? Me matsayin Kano game da yadda cika sharɗin a Crystal na cin gajiyar aikace-aikacen da ya sa aka jiddoro wannan tsari na wajen shekara 7?
To, alhamdulillah, lokacin da muka zo, gaskiya zan iya cewa kusan mu ne koma baya a duka jihohi 19 da ake da su. An zo an samu tangarɗa musamman na canjin gwamnati cikin abubuwan da muka yi. Mun samar da ɗakin bincike a jami'a Yusuf Mai ta Masule na zamani, inda za a iya yin duba wannan matsala ta ƙasa ko ta ruwa. An ci gaba a duniya yanzu da hatta ruwa, in za ka sha ko za ka yi wanka kana buƙata a ce an kai shi an yi testing ɗin shi. Mun samar da ɗakin bincike na sama da naira miliyan 100 a wannan makarantar.
An kammala ita wannan?
An kammala shi, kuma ana amfani da shi a yanzu haka. Kasashe da muke da shi, na mu ga cewa shi shirin ya yi daraja. Mun ba da tallafi ga manoma da yawa musamman a yankunan Falgore, Gada Biyu da ƴan Tabarmi, don ganin cewa al'umma sun rage ayyuka da suke yi na sare itace ba bisa ƙa'ida ba. Mun ba da tallafin taki da iri da kuma injinan ban ruwa. Mun kai intervention na ruwan sha da yawa a ƙauyuka a Kano. Wasu wajajen ma kamar irin su Danya, su Kyallumbula da suka shafe kimanin shekaru 40 ba su da ruwa. Yau wannan shirin ya je ya kai. Mun yi aikin ruwa a ƙaramar hukumar Bebeji, mun yi a ƙaramar hukumar Doguwa da Smaila, mun yi aikin ruwa hatta a birnin Kano, mun yi a gidan su, mun yi a irin su asibitin Nasarawa inda al'umma suke fama da matsanancin ruwa.
Wannan duk batu ne na da suka shafi kai tsaye, za ka iya cewa kuɗaɗe. Kuma tunda shirin Acrisel kamar shiri ne wanda ake cewa counterpart funding, dole sai ka saka ka ɗauka. Ya zuwa yanzu waɗannan aikace-aikace nawa gwamnatin jihar Kano ta saka ƙarƙashin wannan tsari, kuma nawa ta karɓa daga shi asusun Acres?
To, abu ɗaya da na tabbatar shi ne zuwan mai jama gwamna dukkan wani alƙawari da ake da shi ya saka complete counterpart da ake buƙata.
Amma
to, ni ba ɗan account ba ne ba, amma su masu alƙalman account su ne suke kula da wa'innan sassan. Haka in ka zo magana kuɗi ko ƴan procurement ko aiki, wa'inda suke aiki na anan shi ne na jagoranci abin na tabbatar cewa abubuwan da ya kamata a ce an aiwatar da su.
Dr. Ahmad Sabo bai sallama da mu ba sai da ya ƙarin bayani a game irin matakan da mutane za su ɗauka a matsayin kandagarki.
Mutane za su iya taimakon kansu a gari ta hanyar yawan shan ruwa, ya sa bishiyan a gidansu. Air condition to na'ura sanye wuri ba kowa ne zai yi, ga makamashin lantarki da muke biya yayi tsada. Saboda haka akan yi kokari a yi za a gina gida a yi manyan window da karafuna masu kyau na kariya, saboda barayi da ka iya shigowa. In akwai babban window ko ƴar karamar fanka ne zai iya taimakawa, domin a dinga samun iska mai dan daɗi daga waje, kara a cushe ga zafin ɗaki ga ba iska. To, a dinga dole ne a zamanin in za a yi gida a samu cross ventilation, ga windon shigowar iska, ga windon fita, wato tagan shigan iska da tagan fitan iska, shi a samu cross ventilation, iska zai dinga ratsawa, za a samu sauki. To, wannan abu duk abubuwa da ya kamata masana a zauna ne a tattauna a gaya mutane abin da su dinga yi. In ana zafi, shan ruwa na da muhimmanci, ba kamar mutane sai ai ni bana shan ruwa ba, sai na ci abinci. Kaman hanyar rage yiwuwan kamuwa da sankarau, akwai batun sanin lokacin da yake zuwa, don yakan zagayo ya yi zama annoba bayan kowane kusan shekara 4 ko 5. To, akan yi rigakafi, gwamnati tana da wannan jadawalin, tana da wannan tsarin. Sai dai kuma 'yan siyasa in sun kau da idonsu a wurin, sai ga lokacin da ake sa ran ake zaton sankaro kan jiyo, sai ga an kasa yin rigakafi ɗaya kenan. Na biyu, in zafi yayi yawa akan kwana a tsakar gida, za a iya toshe ramukan rariyan da ɓera ka iya shigowa, za a iya sa maganin sauro ko da na hayakin nan ne a waje, saboda a samu a yi bacci ya rage zafin. Domin aka cinkushe a ɗaki, musamman ɗakunan da mutane da yawa suke kwana, kuma kowa yana numfashi yana ba wa kowa, to nan ne wannan ƙwayar cutar da ake kiranta Neisseria meningitis ita ce take zama a makogoro. In an je numfashi ta fita daga jikin wannan ta shiga wannan, su ne wannan ƙwayar cutar ta samu dama ta ratsa ta je kan kwakwalwa ta sa ciwon sankarau. Don sankarau kaman marurun rigan da ta rufe kwakwalwa ne, a washi sake kare cerebrospinal meningitis, a shi ne na annoba da yake zagayowa, kuma akwai rigakafin shi.
Mai sauraro, duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan mai ko mai idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Dr. Ahmad Sabu da Dr. Dahiru Hashim da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Ilyasu Kasimu da Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma kamar yadda muka faɗa lokaci yayi da zamu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi. Kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayinku ne kan hukuncin kotun kolin Najeriya wanda ya shafi yancin cin gashin kan kananan hukumomi. Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850 amma fa kada a manta a so mu saka alamar tarawa da ɗaya kafin a saka lambar sifili. Wato lambar ita ce 202-980-6850. Idan za a iya tunawa kotun kolin Najeriya ta yanke hukunci inda ta haramtawa gwamnoni taɓa kuɗaɗen ƙananan hukumomi, haka kuma ta kotun ta hana gwamnonin wato soke majalisun ƙananan hukumomi barkatai a duk lokacin da suka ga dama. Wannan dai shine maudu'in da muke fatan za ku kira mu. Kuma muna da wani akan layi. Na'am, daga jihar Niger, wake magana a jihar Niger.
Mai magana Alhaji Yahaya Muhammad mai kinda mai sukeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
Na'am, sai a bayyana ra'ayi.
To wannan hukunci da kotun koli ta yi yayi daidai domin mafi yawa gaskiya talakawa a ƙarƙashin ƙananan hukumomi. Sai da in wata ya ƙare da an turo ma ciyaman abin da zai biya albashi shi kenan. Sai da ƙananan hukumomi ma ofis sun ba kowa. Sai lokacin da aka ce wata ya kare ya albashi, sannan za a ga cewa man da kansiloli sun zo da an riga an gama kuma biya albashi kowa ya waɗe saboda ba komai ba aiki. Saboda duk don a kan ɗin nan an riƙe kuɗi babu abin da suke gudanarwa, hatta cewa man in zai gudanar da aikin 200,000 zuwa miliyan 1 sai ya nemi izinin gwamna.
To madalla, muna godiya na Niger. Bari mu je Bauchi, akwai mutane da dama kan layi. Na Bauchi, wa ke magana?
Salamu alaikum, daga Niger ne.
O, daga Niger. To wake magana daga Niger?
Umma Malam Alena daga Dogon Dutse.
Na'am, to kaji maudu'in da muke tattaunawa, wani irin tasiri kake ganin zai yi ga demokradiyyar Najeriya?
Umma Malam Alena shugaban kulab zaɓi San Dogon Dutse.
To muna jin ka.
Da ji maudu'in ya bisa ga wajen harkar ma'aikata kamar masu ƙaramin aiki ko?
A ina ganin
a samu abin da ga albashin su ko?
A ina ganin ba wannan ba shine maudu'in mu ba. Muna godiya kware da ka same su, ne sai dai ka ci gaba da saurare. Bari mu je Katsina. Wake kan layi daga Katsina? Na Katsina, kana jin mu?
Ke daga Kaduna.
Oh, Kaduna. To wake kan layi a Kaduna?
Alhaji Musa Garo nake magana.
To madalla Alhaji Musa, menene ra'ayinka akan maudu'in da muke magana akai?
To alhamdulillah Malam Faruku, gaskiya al'amari idan muka dauki bambai abin da ke dangane da karamar hukuma, gaskiya cin gashin kansa yana da matukar muhimmanci. Saboda idan muka dauka, kaga idan aka ce har karamar hukuma tana da gashin kanta, babu ba ruwanta da wannan treasury account da gwamnoni suke hadawa. To kaga za a samu ci gaba. Kuma yanzu kaga ƙananan ayyuka kamar abin da ya danganci fata, ya danganci irin abubuwan da ya kamata a yi mutane, ɗan hanyoyi ƙanana, ɗan gyara makarantu, duk kaga ƙaramin kowa za ta iya. Amma a yanzu gwamnati ba ta iya yin wannan, saboda haka yawwa. To kaga duk irin waɗannan abubuwan za ka ga abubuwa ne dake za a samu ci gaba. Kuma idan aka ce zaɓen ƙananan hukumomin ma a ce ka to kan a ce an ɗauke shi an koma America federal government, to idan aka yi haka ina ganin za a samu ci gaba. Amma abubuwa ne wanda suke gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa wanda yake. Ina maka fata alkhairi Alhaji Musa Garo, da fatan za a tashi lafiya. Na gode.
To madalla, muna godiya. Wake kan layi daga Plateau?
Bala Komanda ne daga cikin jihar daga Bukur jihar Plateau.
Na'am, to bayyana ra'ayi mana.
To Allah ya saka da alkairi, watan gaskiya
ayya
maganan kananan hukumomin nan gabaki daya abin da ya dace kenan tun da dadewa ya zamanci cewa an sake makananan hukumomin nan maransu saboda talakawan da suke karkashin su su suke fuskantar wayansu kalubale wanda yanzu aka sake musu maransu aka ce komai nasu da a turo musu kai tsaye to in Allah ya yarda talakawa da su yi walwala saboda ayyukan da za a gabatar ma talaka to insha Allah da bi talaka zai gani a kasa kuma muna fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa a daki Allah ya tabbata mana da alkhairi daga Bala Komanda cikin garin Bukur jihar Plateau a taki lafiya Dubai
to madalla to muna godiya bari mu je jihar Taraba wake kan layi a Taraba
mallaka shetima ne daga karamar hukumar Lau garin Dogo
na'am to ba a bayyana ra'ayi
gaskiya muna goyon bayan wannan hukuncin kotun da sakamakon zai ba wa kananan hukumomi yancin kansu kuma za a samu cigaba sosai a kananan hukumomi dama wayannan abubuwan gaba da suna faruwa ne sakamakon yadda gwamnoni suka yi kankan akan harkokin kananan hukumomi muna goyon baya sosai kuma a tashi lafiya
to madalla Shatima muna godiya bari mu nufi babban birnin tarayya Abuja da wa muke kan layi
Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana hukumar dan Fulani anguwar rana Abuja tarayyar Najeriya
Na'am
To masha Allah kuna tare da Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban
mun ji Abuja Na'am mun ji a ci gaba bayyana ra'ayi
Alhamdulillah gurbin ra'ayi na a wannan hukuncin da an kayin kaya yayi daidai kuma a ka kagari da aka yi haka a tsakanin dai ma dana na kuma bi adalci da yanda al'amuran suke tafiya yadda ake samun biyan bukata
to madalla dangi muna godiya
Amurka a tashi lafiya da kuma anguwar rana babban birnin tarayya Abuja a tashi lafiya
to muna godiya bari mu koma jihar Taraba wake kan layi a Taraba
Alhaji Abubakar Tawakkali a karamar hukumar Ibiza Taraba
na'am sai a bayyana mana ra'ayi
Alhamdulillah abinda muke jima muka jima muna so mu ji shi mun ji mun gode mun kuma gode wannan abun lalle an dauki matakin da za a ce mashi talaka kira da muke da chamomi kananan hukumomi su dauki matakin cewa yanzu fa ido muna kansu idan da muna kallon kamar na tauye su kuma yanzu samu dama su suna tauye mu saboda su wannan dama ne wanda ya samu talaka zai huta ai masa aikin da ya kamata ai a shiyasance da fatan kuma Allah nuna mararin da su ma sarakuna za su ta garkashin gwamnoni su dawo suna cin yancin kansu
to amin su mu amin amin muna godiya kuma wannan ne kiran mu na karshe a cikin wannan lokaci to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
To jami'an Isra'ila sun sanar a yau Alhamis cewa za su tura wakilai zuwa birnin Al-Qahira don ganin an ci gaba da tattaunawar neman tsagaita wuta a Gaza. Masu shiga tsakani daga Amurka da Masar da Qatar na ta kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da bude wuta a yankin wato a yakin na Hamas da Isra'ila inda ake samun rahotannin cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya. Hamas dai ta amince cewa ba sai Isra'ila ta yadda da kawo ƙarshen yaki baki ɗinsa ba wanda hakan wata buƙata ce da Hamas din ta gabatar tun a farko. Tattaunawar na wakana ne yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai harhare a yankin na Gaza wanda ta ba da umarnin jama'a su fice daga arewacin sa. A yau Alhamis shugabannin ƙungiyar tsaro ta NATO da na Ukraine suka gana a nan birnin Washington DC kwana guda bayan da NATO ta jaddada goyon bayanta ga ƙasar a yunkurinta na zama mamba a ƙawancen. Taron na NATO ne wanda ake yi a yini na ƙarshe ya hada da tattaunawa da shugabannin Australia, Japan, New Zealand da Korea ta Kudu.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu yi sallama muna miƙa sakon ta'aziyya ga al'ummar garin Jos na jihar Plateau, Nigeria. Bisa rasuwar babban limamin masallacin Jos Sheikh Muhammad Lawal Adam Abubakar wanda Allah ya yi wakikawa a yau Alhamis din nan da fatan Allah ya ji kansa da gafara ko kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Ladas Gresham da ta wato ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Chang Xiongang ni Murtala Faruk Sanyinna ke fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum